Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'aydin la tadma wa ibadatin la turfa wa du'a'in la yustajab. Allahumma ya rabbana idza 'adaytana ilman أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل دريء إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنا مغناني أكن هجرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم wadda yayi daga Makka zuwa Madina, wadda mun bi mun ga irin abubuwa da aka bi da dabaru da aka bi da daukan matakai da aka yi dan akoya al'umar muslimin tanadi da tsari lokacin da wani abu ya taso. Annabi alayhi salatu wassalamu lokacin da za a yi Isra'i ba a yi wani shirye-shirye ba, saboda wannan ba abu ne da wani zai maimaita irinsa ba, kawai an dauka daga Baitullahi al-Haram zuwa Baitul Maqdis daga nan kuma zuwa Siddatul Muntaha. To amma wannan ita hijira da ta faru dan adam ko al'umma Annabi alaihi salam irin haka za ta iya samun su, dan haka ya dauke matakai na riken asbabu wato sanadi da matakai da aka dauka na hikimomi da dabaru da faddabami da badda sawu didda aka bi. Annabi alayhi salatu wassalamu wajen tafiyarsa din nan Madina mun ga mifi yawa tsauta kan tsaunuka suka dinga bi, ba abu hanya dodar ba, tsauni aka dinga bi masu tsawon gaske. Wani tsaunin ya kai mita 200, wani ya kai 190 da wani abu, mifi karanci shine mai mita 110. Haka suka dinga wannan tafiyar har ta kai raƙuma waɗansu da suka kasa a hanya. Annabi alaihi salamu ya samu ya isa Madina lafiya. To ya isa Madina alaihi salamu wato Quba, ka'idar inda zai bi ba ta Quba zai bi ba, isa ma sai ya kwana ya kwalanke duwa, saboda ita Quba tana daga cikin aliyatul madinati, guri ne mai tudu. Annabi alaihi salamu kuma yana son fa'alu, fatan alheri, sai ya fatan alheri cewa yanda ya fito wannan gurin mai tudu haka Allah zai sa addinin ya daukaka. To da yaje ya ta Quba sai ya sauka a gurin wata kabila da ake kiransu Banu Amr ibn Aufin. Aka sauke shi a gidan shugaban kabilar, shine Kulsum ibn al-Hidimi radiyallahu anhu. Sannan sai Abubakar radiyallahu anhu aka kai shi gidan Sa'd ibn Haisama radiyallahu anhu, an ce a lokacin shi ba shi da aure. Sannan Sa'd ibn Haisama shi ne ya ba wa Annabi alaihi salamu mirbadu, wurin da ake kaudar dabino, ya ce dinga zama saboda jama'a in suka zo a gaisa da shi. To Annabi alaihi salatu wassalamu ya isa Quba ranar Litinin. To ya isa ranar Litinin ya kwana alaihi salatu wassalamu, baki suka dinga zuwa ana ta taransa ana ta wato marabalale, amma mafi yawa ba su gane waye Annabin ba alaihi salam. Sauransu na Abubakar kusan tsari kun juna ne. To sai da rana ta daga da hantsi, sai rana ta fara zafi, sai na Abubakar ya dauki mayafinsa ya miƙe zai sai ya rufa yiwa Annabi alsimin rumfa da shi. To sai suka gane wannan ba alaihi salam shine Annabin ba sai na Abubakar radiyallahu anhu ba. To Annabi alaihi salam ya kwana Litinin, to kuma shine ya gina masallacin Quba. Aka yi shi aka yi masa rufi da zarbar dabino, aka kuma sa gunguman dabino su ne suka zama kamar tambobi. Sannan Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, kwanan su hudu anan. To ranar Juma'a ranar ta biyu sai Ubangiji ya masa umarni ya tashi kuma ya shiga garin Madina. To shine ya tashi alaihi salatu wassalamu sai ya je Banu Salim ibn Aufin, dama 'yan mazazar suke da wa'yancan. su ya je gurin su ya zauna a lissana gina masallaci to da ya taso sai ya tsaya a cikin badanul wadi a gurin ana kiran saranuna to sai annabi sai sauka anan shine sallar juma'a ita ce juma'a ta farko har yanzu masallacin yana nan inda yi sun yi shi mai farin fenti ana cire shi masjidul juma'ati to anan annabi alaihi salam ya daidaita tsakanin banu amr ibn aufin da banu salim ibn aufin saboda da ba ai haka ba to da wayannan sun cinye su ilamul qiyamati sun fi su daraja amma su ma sai daidaita su alaihi salam to daga nan da ya daddada sallah sai aika banu najjar yace su zo da man dangin mahaifiyar mahaifinsa ne alaihi salatu wassalam su zo su shige gaba a wuce gari to shine annabi Allah sai hawo taguwa ana tafiya sai wayannan su zo su tsare sai su rike akalar sai su ce ya rasulullahi nan zaka sauka me da ku sai su ce bihil adad wal udda wal atad was silah wal mana'a abin da suke faɗa masa kenan muna da yawa sannan jarumai ne muna da kuma makami sannan kuma akwai kariya an ka zo ka zauna babu wani abu na wulakanci da zai same ka sai annabi alaihi salam ya ce da su ku rabu da naka ita wannan taguwa fa inna hama amura umarta ta ake da inda ya ce su faɗa ka shi ko sai ya gaya musu wannan ana tafiya har aka je inda masallacin annabi alaihi salam yake ne yanzu shikenan da yaje ana zuwa sai ta durƙusa tana durƙusawa sai ce honal manzil insha Allah nan ne gidan Allah ya so sai ta sake mikewa ta dan yi gaba kadan sai ta sake durƙusa to nan ne gidan Abu Aibar Ansari sai ko ta sake tasowa sai ta dawo inda ta tashi sai Abu Aibar Ansari ya kwashi kayan annabi sai ya shiga da su gida sai annabi alaihi salam ya tambaye su waye a cikin ku nan gidansu zai fi kusa da nawa sai Abu Aibu ya ce nini ya rasulullahi kuma gashi ya kwashi kaya shiga sai salmar umar halihi mutum yana tare da kayansa to shine aka yi annabi alaihi salam gidan Abu Aibu al-Ansari shine wanda Bahaushe yake sa da shi halalin farin tsoho aka kai shi radiyallahu anhu annabi alaihi salam ya sauka shine mai masaukin sa to an yi ta munna ana ta biki to sai wata dattijuwa ita sai mahaifiyar Zaid ibn Sabit al-Ansari radiyallahu anhu ita sai ta fadaka cewa Madina an shigo ana ta munna ana ta bege ana ta kasidu dal al-wajru alaina min saniyatil wada wajaba shukru alaina ma da alillahi da sai ta fahimci annabi alaihi salam ba wanda ya bashi abinci nan da nan sai ta tattara kayan abinci ta daure sai ta ba Zaidu yana dan shekara bai fi 10 zuwa 11 ba tace je kaka kai masa shine Zaid ya shiga gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu yace ga abinci an ce na kawo maka annabi alaihi salam ya mamakin hankalin wanda yace aka abincin sai ce wa yace ka kama wannan abincin sai ce mahaifiya ta ce sai ce to sai an baka addu'a to dama ita burinta kenan kuma har yau har gobe du'uwa bai basira tana yi wa danta irin wannan wadin malamin da uwa ta aikawa inda malami ne na kirki ta aika da danta ikai masa wani abu to zai fahimci cewa wannan dan tana da ishara ta ai masa wani abu da zai zama mai albarka to shine annabi alaihi salatu wassalam ya maka addu'a to shine annabi alaihi salatu wassalam a wannan ranar ya masa addu'a to Zaid ibn Sabit al-Ansari dai radiyallahu anhu shine wannan albarka addu'a ta bishi shine ya zama malamin wannan al'umar dan shine ya shugabanci rubuta alqur'ani zamanin sanawa bakar radiyallahu anhu shine yake da sufofi daban-daban shi annabi alaihi salam yake sawa a gabe ki rubuta masa wahayi sannan kuma shi Zaid radiyallahu anhu idan za a yi musaffa da annabi alaihi salam da Jibril a Ramadan a gaban Zaid ake saboda ka ya san nasik na Qur'ani ya san mansukh na Qur'ani Allah ya masa wannan baiwar saboda ka zo rubuta Qur'ani shi ya shugabanta tsawon shekara biyu aka rubuta Qur'ani a musafi guda daya zamanin Sina Usman radiyallahu anhu shi aka fara sake sawa a gaba dai ya sake rubuta alqur'ani a bisa lahajar Quraishi shine wanda muke karantawa a yanzu aka samu shaida ta sahabi wanda ya zauna da annabi alaihi salam sahabi 10,012 suka tabbatar cewa wannan Qur'anin shine wanda Annabi alaihi salam yazo da shi. To wannan sakamakon abin da mahaifiyar ta yi, Annabi alaihi salam yayi masa wannan addu'a shine ya sami wannan alfarma ake shi da shi malamin al'ummar musulunci. To wannan hijira da Annabi alaihi salatu wassalam ya shiga, to sai ko aka koma can sai ce wannan gurin fa sai zama da shi ma mirbadi ne gurin kaudar dabino, sai aka ce nawaye, sai aka ce na Sahalu da Suhailu ƴaƴan Amr ne. To wanda kuma yake kula da su wani sun ce Mu'az dan Akhra, an sun ce As'ad ibn Zurarata radiyallahu anhuma. To sai suka ce su yaran a wannan lokacin da su kananan shekaru suka ce za su bar masa gurin, zai yi masallaci da gida, sai ce sai dai a siya. To shine aka siya din, aka biya dinare 10. To shine Annabi alaihi salamu ya zo shi ya fara haka foundation da hannunsa mai albarka alaihi salam, an ce hakan da yi zurfin foundation din ya kai zira'i 3, sannan ya fara sa dutse a ciki. To shine sabai ko suka tashi suna tayi ina Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira, suna shi Annabi yana fadar wannan Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, ba wata rayuwa sai ta lahira. Allah kai gafara ga mutanen masu hijira, kai gafara ga mutanen Madina. Ana ana dauka ana sawa. To anan ne Annabi alaihi salam ya ga wanda ya kware wajen gini, yanda ake sa kasa, yanda ake sa laka, yanda ake dora, sai ce to kowa ya bi shi a dinga bin sa, ana dora masa ana bashi ana yi. To Annabi alaihi salam shi mai yana dauka yana kaiwa, har a ƙarshe suka ce ya bari, sai ce ba ku fi ni karfi ba, ba ku fi ni buƙatar lada, samun lada gurin Ubangiji ba subhanahu wataala. Sayyidina Hamza radiyallahu anhu ya ce masa ya rasulullahi zan dinga daukan biyu, ɗaya nawa ɗaya naka. To sannan sai ce ya yadda, in Allah rubuta mun wannan sai rubuta maka kai kuma, sai ce to ya yadda. Ta haka suka gina masallacin sami albarka alaihi salatu wassalam. To abinda aka fara yi kenan, na farko gina masallaci na Annabi alaihi salatu wassalam, kuma alqiblarsa Baitul Maqdis take kallo. Sai da aka yi shekara ɗaya da wata 6, sai kannara su kallo boje kafis sama ita sauka. Walani walli naka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shadarar Masjidil Haram. To shine Annabi alaihi salatu wassalam ya juya aka kalli kuma bangaren haramin Makka. To shine aka canja alqibla daga Baitul Maqdis sai ta dawo kuma Makka take kallo. To wurin da aka dan rufa da jarid na dabino, to shine sai kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya ginawa aka yi rufi, aka bar wa ahli sufati. Duk wanda ya hijira ya dawo Madina ba shi da masauki, ba shi da wanda zai sauke shi, to sai Annabi alaihi salatu wassalam ya kai su can. Haka nan ga tara su da wanda aka kawo Annabi alaihi salatu aka ce na sadaka ne, sai ya dauka can cak a kai musu. In kuma an ce wannan abin hadiya ne, sai ya aika sai Abu Huraira radiyallahu anhu ya kira su har gida ayi tarayya da su, su sha ya sha, in ci ne su ci ya ci, in an gama sannan sai ce su koma. Abinda suke yi shine sallah da kuma koyon ilimi, sai kuma za a tafi jihadi, sai su fita a tafi. In kaga sun ragu, to sai in wani ne ya rasu ko kuma ya aure, in sun karu kuma wani baƙuwar fuska ta zo ba masauki, to sai su zauna a nan. Sannan Annabi alaihi salatu wassalam kuma ya gina ɗaki na mai ɗakinsa, kowace sai lokacin da za a yi aure ta sai kuma ya gina mata ɗaki. To anan Annabi alaihi salatu ya gina wa'innan ɗakuna sun kai guda 10-11 alaihi salatu, ko kuma guda 10 alaihi salatu wassalam. To wannan shine abin da aka fara yi na gina masallaci. To ita wannan hijira daga Makka zuwa Madina, abin da take nuna mana da Annabi alaihi salatu wassalam da sahabbai radhiyallahu alaihim dukkaninsu sun yi ta ne a mazaunin ibada, neman lada da kuma neman yardar Allah subhanahu wataala akan ta suke yi. Sun fifita wannan hijirar akan gida, akan dangi, akan kasa, akan sana'a, akan yan uwa. Gaba ɗaya suke shine Isa da Rida Rahmani alal mali wal ahli wal watani da suka fifita su suka koma can ba wai tafiya suke ta dangarci ba sun tafi ne domin su samu ladan Ubangiji subhanahu wataala shi yasa zamu ga idan wani ya fita ya tafi bai isa Madina ba ajalin sa ya sauka kan yi kuka cewa gashi na taho ban je inda nake so ba ga kuma mutuwa ta riske ni to Ubangiji ya ce ba komai kuma ya faruji min baitihi muhajiran lillahi summa yudrikuhu al-mautu faqad waqa ajruhu ala Allah wani da ya tafi yin hijira saboda Allah sai mutuwa ta riske shi ga Allah a hanya to ladan sa ya isa gurin Allah subhanahu wataala saboda wannan hijira ibada ce lada suke nufi yaddar Allah suke nufi su samu sannan ita wannan hijira ita ce juyi da aka samu da sauyi na gaggawa musulunci ya fita daga cikin buya ya dawo fili musulunci ya fita daga cikin rauni ya dawo ƙarfi musulunci ya tashi daga da'awa kawai ya kuma dawo mulki da siyasa saboda ka an samu ƙarfi a nan gurin saboda ka da zuwa Madina aka samu abu uku sun hadu wanda sai da su ake kafa daula abu na farko shine a sami ƙasa to Madina ta zama ƙasar na biyu a samu jama'a an samu muhajiruna da ansaru sune jama'ar na uku a samu tsarin mulki qur'ani gashi nan yana sauka to daga samun wannan shine daula ta kafu ta musulunci wanda annabi alaihi salatu wassalamu ya kafa to wannan da aka yi to sai shi masallacin da aka yi na farko dai sai aka yi na biyu manufar gina masallaci shine iqamatu zikrillah saboda tsaida ambaton Ubangiji subhanahu wataala aka gina masallaci na haka a masallaci ba a cigiya to wani kaya an ya bata ba a tallan wani abu ba a wata sana'a ko dinkin hula ko yanke farce ko wanzanci ko tsaida wani abu da san ba ai an gina masallaci ne li iqamatu zikrillah a lokacin annabi alaihi salatu wassalam zaune wani sahabi wani bawon Allah ya shigo masallaci ko sai malai fitsari an sa fara kururuwa za a hana sai annabi alaihi salatu wassalam ko bashi sai ya gama sai da ya gama bawolin gaba ɗaya kaf sai sa debo ruwa a kwan zama a gurin aka zuba sai sa kirawo shi kira shi sai bawon Allah mutumin ina ne kai sai ce ga daga inda nazo sai ce kana da gida ce gidanka ka ware masa sassa ko wani sashe ka ware irin amfanin da kake da shi yace eh yace to wannan masallacin an gina shi ne saboda tsaida ambaton Ubangiji subhanahu wataala ba dan yin abin da ka zo kai ba to anan ne yaji dadi sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan Allah daga ni sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nake son ka ji kanmu amma daga kanmu kar ka ji gan ko ba sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce hajjarta wasan ka tauye abu mai yalwa ya rawa dama Allah faɗi ne da ita shi ba wanda ya kyautata mun sai kai to anan malamai suka ce abinda annabi alaihi salatu wassalam ya yi anan na farko dai masu ilimin urology na bawali sun samu hanya a gurin yanda ya ce a bashi ya gama da an datse shi zai iya kamuwa da larura ta bawali to annabi alaihi salatu daga nan ya aje ka'ida mutum yana bawali a bashi sai ya kammala sannan a nan gurin ya nuna wa sabai ruwan lalim daga ranar ilamul kiyamati in abu ya taso irin wannan gaba gadi kar a dinga daukan hukunci da sauri dan ba a san menene ba na farko dai zai yi wuce wannan balarabe bai sani ba to sai a masa ma dawakin gobara a cutar da shi saboda ka abin da ya kamata a yi masa a ilmantar da shi to kuma ya ilmantar da shi alaihi salam sannan na uku zai iya zama ya zo ne an cika shi an bashi shawarwari an gagaya masa an babbata musulmi ce in kuma kana so ko kana shaka je ka gwada in yaje aka tashi aka yi masa duka shikenan abinda aka fada ya tabbata to duk aka hana wannan abu na hudu ko na biyar shine wata kila akwai wadansu da suka zugo shi suna da karfi sun yi shiri sun yi mato duk wanda ya ce ai wasan jifa ta ki dutse to wata kila wannan suka shirya idan ya zo ya aka yi masa shike sai su far musu sai a samu kare jini buri jini a zubu da jina ne to annabi sai ya hana wannan shi ma karatu ne ga al'ummar musulmi duk abin da ya taso su daina yin gaba gadi su bi shi a hankali sai a samu aurore shi to sannan shi masallaci an gina shi ne saboda ya zama cibiya ta ilmantarwa, anan ake ilmantar da mutane, kuma sannan shi ne cibiya ta yada addinin musulunci. In an zo ranar Juma'a za a yi huduba, za a faɗi saƙonni, abin da ya shafi aƙida ta musulunci, abin da ya shafi ibada, abin da ya shafi ladubba, abin da ya shafi halaye, anan za a yi tasawa. Shi ta kuma shi masallaci yakan zama kamar wutar lantarki wadda ake turo ta daga cibiyarta, za ta shiga gidan kowa. Saboda da abin da ya tashi daga masallaci zai shiga kowane lungu da saƙo. Saboda an ɗauki masallaci a mazaunin wannan da shi ake isar da saƙonni. Sannan a nan ne ake koyar da tarbiyya a aikace, wadda Annabi alaihi salam ya kan wanda ya koya musu akan wannan balarabe da ya zo ya bawali din nan ya hana a yi masa komai, ya dora shi akan ka'ida. Sannan a nan ake haƙuri da mutane in suka zo. Yana zaune Imamu Ibn Sa'alawa ya shigo da raƙumi ko doki har cikin masallaci katatar katatar katatar, yana shigowa ya jira ya ɗaure shi. Kawai yana juya sai ce aina Ibn Abdulmuttalib, ina ɗan Abdulmuttalib? Sai Annabi alaihi salam ya ce ha umu gani. Sai ce kai ne kace Allah ɗaya ne kuma ka Allah aiko ka? Sai ce Allahumma na'am. Sai ce kai ne kace Allah ya farzanta sallah biyar a dare da wuni? Annabi alaihi salam ya ce bashi Allahumma na'am. Kai ne kace Allah ya farlanta azumi a cikin watan Ramadan? Sai ce Allahumma na'am. Sai kai ne kace Allah ya farlanta zakka a karba a hannun mawadata a raba ta kuma hannun wanda suke ba su da shi? Annabi alaihi salam ya ce masa Allahumma na'am. Sai ce kai ne kace Allah ya farlanta haji a kan mai iko? Ya ce Allahumma na'am. Sai ce kaga tafiyata, daman tuntuna na fahimta, a garinmu zuwa ne na jirga bakinka? Wai sai ɗau abin sawan sai tafi. To an koya musu wannan. Sannan ana ake karɓar baki in suka zo. Nan ma za a ga wata iri-iri da waɗansu jaraba da abubuwa irin ta mutanen kawai in suka zo. Annabi ya samu sai ya haƙuri. Akwai wanda suka zo sai suka ɓoye wani abu a baya. Da suka ɓoye wani abu a bayan masallaci suka ce da Annabi alaihi salamu, me muka ɓoye? Tunda an ce kai Annabi ne, sai ce ai wannan ai bokanci ne. Ni ban zo da wannan ba. Ni Allah Qur'ani ya saukar mun. Ya kuma ce in bi shi a kai. Sai ce to karanta mana. Annabi alaihi salam yana karanta Qur'ani, sai suka yana hawaye. Suna hawaye, yana hawaye, sai suka ce tsoron wanda ya saukar maka da Qur'anin kake yi, kake kuka? Sai ce eh, abin da ya dora ni a kai sirata mustaqim ne. Kukan da nake yi kada in zame ko in kankanta zame, wa ita nake tsoro in zame na halaka. To shine suka karba suka musulunta, aka nada musu mutane. To Annabi alaihi salam ya ta amfani da masallaci a wannan. Sannan akwai tujib da suka taba zuwa, su ma suka bar yaro karami haka a can waje, suka soke kayan su. Annabi sai ya zo da su, dama in zai karbi baki sai ya sa sababbin kaya alaihi salam, sannan ya kado sai zo ya karbe su. Kuma abin sha'awa, idan za su tafi kowane mutum daya sai an cika shi da kayayyaki na gani na fada na dukiya mai yawa, ko suna ko sun kai su dari, ko sai a bashi a ce tafi garin su. Tujib suka zo duk aka yi musu wannan. Sai Annabi alaihi salam ya ce ba ku wanda kuka bari? Ya ban ba kowa ba. Ku bincika ba wanda kuka bari? Su ce a ko wani karamin yaro yana can gurin kace, to suna son a zo da shi. Sai aka zo da shi. Da aka zo da shi sai zama kuma karatu. Yana zuwa sai ce da Annabi alaihi salatu wassalamu, ma a'lamu ni min baladi, ba abin da ya fidda ni daga garinmu, sai in zo in ganka an tas'ala Allah an yi gafira li wa an yarhamani wa an yaj'ala qana'ati fi qalbi. Sai zuwa ne kawai daga garinmu akan ka roƙa min Allah ya ji kaina ya min gafara, kuma sanya min wadata a cikin zuciya ta zama a zuci nake da wadata. To Annabi sai ya masa addu'ar an ce anahiya su gaba daya, ba san mai wadata zuci irin sa ba. To sai zama na karatu ya fito anan ilamul qiyamati, wannan addu'a ce mai kyau wanda duk musulmin da ya same ta to yayi nasara, yana da wadata zuciya cikin zuciyarsa. To sannan shi ma Annabi Allah sai ba shi 19 ta arziki ita fi. Sannan shi masallaci ya hana, ya nuna cewa shi wato alama ce ta wato gamewar musulunci akan komai da komai, da talaka, da mai kuɗi, da kowa gurin su ne haɗa ake a zauna a ibada. Sannan babu kyamar juna, mata ma suna zuwa, mata maza ma suna zuwa, ko ne an ware masa gurinsa wanda zai yi. To sannan a Madina din ne kuma, to da an gina masallaci, to ta yaya za a yi a ce kuma mutane su dinga zuwa sallah, tunda an samu ƙasa, an samu komai, ta yaya za a dinga zuwa sallah? To anan ne sai aka shar'anta kuma kiran sallah. Bilal radiyallahu anhu da Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu anhu su ne suke wa Annabi alayhi salamu kiran sallah. Kuma Bilal a cikin su shine wanda ya fito da in a kiran sallah asuba ne, yakan ce as-salatu khairun min an-nawmi. Annabi alayhi salamu sai ya kyale shi akai, gashi ya tafi ila mulki amati, za a ci gaba da yi, ana yi kuma za a ci gaba da yi. To aka fito da kiran sallah. To shi kiran sallah sai ya zama shine tambari na musulunci wanda yake fitowa daga cikin masallaci. Kuma tambarin ne wanda za a gane cewa musulunci ya fito domin bautawa, wato ya fito ya kora mutane akan bautawa Allah kadai, shi kadai. Kuma sai an fito karara, an gaya wa duniya ladan ya tilla muryarsa. Kuma Annabi alaihi ce iya inda duk muryarsa ta je, abinda ya ji muryar ladan din sai ya masa shaida gobe alkiyama. To sai ce Allahu akbar, Allahu akbar. Wannan kalmar tana nuna cewa Allah shine sama da komai, kuma duk abinda ka rasa in ba Allah bane za ka sami irin su ko abinda ya fi shi. Amma in ka rasa Allah, to ba za ka samu kamar su balle wanda ya fi shi. Sannan kuma Allahu akbar tana nuna duk abinda ka sani, da duk girman da kake gani na Allah, kowane irin tunani kake da shi akan Allah, baka isa ka san yanda Allah yake ba. Allah ya wuce wannan, ba inda wasu dan adam ko tana dan adam zai iya samu, shine Bahaushe yake cewa buwayi gagara misali. To sannan kuma a fito a faɗi kalma ta tauhidi, ashhadu an la ilaha illallah, a sake maimaita sannan ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sannan a kiran sallar ba a ce ashhadu anna muhammadan nabiyullahi, saboda nabiyullahi alaka ce tsakanin Allah da mutum da Annabi alaihi salam, rasulullahi kuma tsakanin mutum ne da Annabi ne da sauran mutane. Dan shi aka aiko ya dora mu akan kaida, ku yi kaza ku bar kaza, ku yi kaza ku bar kaza, yi mana bayani filla filla. Ana kara tanasar da mu ne cewa shi fa Allah ya aiko mana, kar mu yadda mu sauka daga kan abin da ya dora mu akai alaihi salatu wassalam. To sannan an nuna shi mutum wuta kara ne, wato kullun sai an iza shi tun daga wannan ranar da aka fara kiran sallah a Madina har izuwa wannan sallah yau ta asuba, ba a fasa ba, saboda muhimmancin sallah da kuma ci a kada tunatar da dan adam ita. Sannan kuma muka samu alheri a kiran sallar, duk lokacin da aka yi kiran sallah, idan wani ya ji ya kwaikwayi mai kiran sallar, to abinda zai same shi shine aljanna. Sannan in yi addu'a, yi salati ga Annabi alaihi salam, yi addu'a, to a shetan Annabi alaihi salam kuma zai samu mutum a wannan. Saboda haka mun samu abinda a kowace rana, albishin na aljanna da kuma albishin na ceto kusan su shida a kullum. Saboda ana kiran sallah na kowace sallah su ɗaya, da sallah asuba kuma kiran sallah biyu ake mata. To aka shar'anta shi. Sannan bayan wannan kuma Annabi alaihi salam ya tabbatar da masallaci ya tsaya, an yi duk abin da za a yi, ana isar da sakonni, ana karɓar baki, ana ta tarbiyyantar da mutane. Annabi alaihi salam kullum aka zo aka zauna a masallacin nan, to tarbiyya yake dora mutane. An ce Annabi alaihi salam jikansa Sayyidina Al-Husayn radiyallahu anhu ya tambayi mahaifinsa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu cewa ga ya mun yanda kakana yake. Sai ce kakanka alaihi salamu baya yin wani abu, kowane iri ne shi sai da izinin Allah. Duk abin da kaga yayi da izinin Allah yake. Kaga ya fito daga gidansa izini ne, in zai koma gida izini ne, in zai tafi wani guri izini, in zai shiga masallaci izini, in zai fita daga masallaci izini. Ya ce amma kuma in ya fito cikin mutane, to kuma sai ya rufe bakinsa. To da haka masallaci Annabi alaihi salam ya koya mana abubuwa guda shida, uku nasa, uku na mutane. Akan kansa Annabi alaihi salam ya hana kansa riya, baya riya abu don wani ya gani ya fada. Sannan abu na biyu, Annabi alayhi salam ya hana kansa iksar, yawan surutu baya yi alayhi salam. Sannan na uku, tarkuhu ma la ya'nihi, da wanda ba zai masa amfani ba wala duniya wala lahira, to bashi bashi. Wannan guda ukun haka aka ganshi na alayhi salam. To dangane da mutane kuma ya rabu da mutane da abu uku. Daya shine baya zargin kowa alayhi salam. Na biyu, baya aibata kowa alayhi salam. Na uku kuma, baya neman al'aura kowa ya gano ina wane ya kuskure alayhi salatu wassalam. Baya yi to a aikace a cikin wannan masallaci nasa alayhi salatu wassalam yayi wannan. Sannan wannan minbari nasa mai albarka alayhi salatu wassalam a nan ne ya dawo da duniya abu guda uku da ta rasa. A wannan lokaci duniya ta rasa rahama, ba jin kai, sai mutum ya fi yar samaci sai ya karami ya binne ta da rai. Akwai wanda ya ga Annabi alayhi salam bayan ya musulunta, sai ya ga Annabi alayhi salam idan sai yana ta zubar hawaye, yace ya haifi ya waina da mai dakin sa, tana da juna biyu, yayi tafiya. Sai ta haihu ta ga ya mace ce, sai ta yi maza ta kai ta dangin su, tace a goye mata ita. Da ya dawo sai ta ce ai bari ta yi, sai to madalla madalla. Sai da yarinya ta daga ta fara zama budurwa haka, ta zama kamar kwaila. Sai ta zo, aka zo da ita, da ya zo sai ya ganta, ya ce wannan wace yarinya ce aka kyakkyawa kuma mai hankali na tsatsiya, na yaba da ita. To da mahaifiya ta ji wannan, sai ta ce zan gaya maka gaskiya, wannan cikin da nace ne bari ba bari ne ba, ita ce wannan. Yana jin haka, ashe da ya fita bayan gida sai je haka rijiya, sai su zo mu je in nuno na muke na hirmu da baki sani ba. Suna zuwa kuwa, yana ci gaba da gyaran rijiya har gemun sa kasa ta zuwa, yarinya ta karkade ta gyara da yi wuf, sai jefa ta kawai, sai mai da kasa tana ihu, sai na tsawale dinga tsalle a kai, sai ne je motsin ta tukunna ya kashe ta. To da haka ake rahama babu, ya sai a kashe ta. Mutum ya shiga kasuwa ya jinga jifa da mashi harbi da kibiya, dauki takobi ya ta sara mutane da ba abin da yake so ya tafiya sa, ta dauki mace a biya bukata ta haude ta kan dutse, an gizo da ita ta ragargaje ba ruwan su da wannan. To ba rahama. To Annabi alayhi salam a wannan minbarin ya dasa rahama a cikin zukatan mutane, sannan a aikace ya dasa rahama. Domin in yayi nufin yin sallah alayhi salam zai tsawaita, da ya ji yaro a bayan mahaifiyarsa ya canyar kuka, sai ta gaita ta. Sai ba lokaci da za a ce za mu yi ta magana yadda ma sallolin suke da su, lokacin zafi da lokacin sanyi, da lokacin da dare ya fi tsawo, da lokacin da kuma rana ta fi tsawo. Annabi suna lura da wannan wajen yin sallah. Kamar asuba, idan dare ya tsawo, to in ya tashi asuba da jijjifi sammako sosai ake, kuma ya dade ina yin karatun har gari ya sha, saboda ya san an yi bacci an gyatse. Amma in lokacin da dare ba shi da tsawo ne, baya fitowa sallah da wuri, akan ja lokaci don a babu mutane dama su yi bacci isasshe, sannan aka tashi sai a yi kadaran kadahan. Lokacin zafi yana sanya lokacin sallah a zahar. Sannan tsawaita sallar shi ma, yana lura da ranakun da mutane suke tafiya kasuwa ko suke tafiya wa'ansu abubuwa, yana taƙaita su a tsare. Annabi alayhi salam ya tsara yadda sallar take tafiya a wannan masallaci nasa mai albarka. To ya dasa rahama a cikin zukatan mutane. Sannan abu na biyu shine ƙaunar juna, ita ma an rasa ta a wannan lokacin. A wannan minbarin Annabi alayhi salam ya dawo da ita, ya dasa ƙaunar juna tsakanin mutane. Sannan abu na uku shine adalci, shi ma babu shi, zalunci kurin ake yi. A nan wannan minbarin Annabi alayhi salam ya dasa adalci a tsakanin mutane, komai yake tafiya daidai, har aminci ya tabbata a doron ƙasa. Mutum zai iya tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut ba jin tsoron komai, sai dai kura da za ta iya kama wasa dabba, amma ba dai mutum ba. To wannan shine yanda Annabi alayhi salatu wassalam ya akan masallacinsa. To sai mataki da ya sake ɗauka kuma alayhi salatu wassalamu na kafa al'umma ingantacciya da wannan daular. An yi gida, an yi masallaci, an yi kuma saukin baki, shi ne gidan ahli sufa da aka yi. To sai kuma ya kulla yan uwantaka tsakanin masu hijira da kuma waɗanda suke mutanen Madina. annabi alaihi salam ya hada tsakanin su duk wanda ya hijira an nema masa dan uwa a cikin mutanen Madina ce wane wane ne dan uwanka wane wane ne dan uwanka wane wane dan uwanka sai da ta kai kafin yakin Badar idan wannan mai hijira irsu to wannan mutum Madina sai ya gaje shi idan mutum Madina irsu sai mai hijira ya gaje shi sai da Allah ya saukar da ulul arhami wa atuhu aulabi ba'din fi kitabillahi to daga nan ne aka je na wannan to abinda aka samu a ita wannan yan uwantaka da aka yi annabi alayhi salatu wassalam ya hada ansaru da muhajiruna ne akan alhubbi fillahi soyayya saboda Allah a wannan lokacin da suka zo duk wanda yazo ana ina neman ana samu a bashi masauki to ba a iya bashi masauki sai da ƙuri'a shi wanda zai bada masaukin sai an jefa ƙuri'a wanda tasa ta sauko ta fito shi za a bashi ce wannan kowa so yake a bashi ba goye sauke shi to balle kuma aka ce an yi ƴan uwantaka a cikin abin da ya bada sha'awa ya bada mamaki na irin wannan Sa'd ibn Rabi'i radiyallahu anhu mutum Madina ne sai annabi alaihi salam hada shi ƴan uwantaka da Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ce shi ne dan uwansa sai Sa'd ibn Rabi'i ya ce da shi Abdurrahman kaga fa ina da dukiya ko ina da mata biyu kai ka taho baka da komai zo mu je mu raba dukiya ta biyu in baka rabi gonaki na kaf zan je a raba su biyu ka duba na yadda ka fi so ba wani zan zaba ba wanda ka fi so in baka sannan ka zo mu je gidana mata na su fito su kwalliya ka kallo wanda ka fi so ka fada min ita in suke ta ta idda ka aura sai shi da shi barakallahu laka fi ahlika wa fi malika Allah ya maka albarka a duke ka da iyalinka ka rike su dulla ne ala suki amma ni nuna min kasuwa kawai so nuna kana'a sai nuna masa kasuwa kankanin lokaci Allah madaukakin sarki masa arziki ya zama gaci manyan masu arziki a Madina to sannan sai su mutanen Madina suka ce da annabi alaihi salamu in ka yadda zamu zo mu raba dukiyar mu da mu da masu hijira wa raba da binan su su da rabi mu da rabi sai annabi alaihi salamu a ban yadda ba su me kuke so sai su masu hijira suka ce abinda muke so ku ba mu aiki na kodago mu dinga yi in muka je muka yi sai mai tarayya da ku a yayin auto amfanin gonar ma'ana su da kasar su kuma da aiki in an gama abin da aka samu sai a raba ba sai yadda ba a dinga tattara ba ana ba zama ci ma zaune shi yasa aka ce mujtama din an gina shi ne kan al-ikha'u wal amal wato ƴan uwantaka da kuma aiki ba sai yadda cewa komai a musu ba sun yadda cewa ƴan uwantaka tana nan amma su tashi su ma su nemi gumin su a yi tarayya wajen wato gumurzu da neman na kai to haka aka gina su suka tafi akan wannan su wayannan suna da kana'a su kuma suna da isari duk abin da suke da bukata sai su hakura da shi su barwa waɗanda suka yi hijira din zuwa Madina sannan wannan zaman da suke su wayannan sahabbai ruwanullahi alaihim da Allah ya hada su annabi da su mai gina ya kwalla ƴan uwantaka tsakanin su a inda duk suka zo suka hadu ana samun su da abu guda uku na daya haduwar su in sun zo sun yadda akan manufa suke haduwa ba akan sabo ba kace ma'ana mun saba da juna zamu zo mu hadu mu zauna mu tattauna mai wani abu ba ruwan sa da wannan manufar su ita ce neman yardar Allah subhanahu wataala kamar da Allah ya faɗa yaftaguna fadlan min Allahi wa ridwana to in sun hadu akan manufa suka hadu ba akan hira ko sabo ko wani abu ba sannan abu na biyu ba sa yawan magana ayyuka aiki shine a gaban su fiye da magana sannan abu na uku kowannen su mudubin dan uwansa ne ba su da almundana a tsakanin su kowanne yanda mutum ya dauko mudubi ya duba fuskar sa zai ga idan koya ishafa mudubi zai ga masa koya ishafa in bula ishafa zai nuna masa bula ishafa in bakin tukunya ya ishafa zai nuna masa bakin tukunya ya ishafa in farar kasa ya ishafa zai nuna masa to haka suke ba mai wa dan uwansa almundana ya rufe masa wani abu ko ya rufe shi ko ya masa koran baki ba mai kullata dan uwansa da ya ga wani abu wanda ba daidai ba sai ma zai gaya masa, in yi wani abu na alheri da baya sai ma zai gaya masa. To akan haka suka hadu, shi yasa wannan shekara 10 da Annabi Alaihissalam ya a duniya a Madina ba taba samun lokaci mai albarkarsa ba, saboda sun rayu akan manufa ta saboda Allah subhanahu wataala, sun kuma fifita yin aiki akan yin magana, sannan kuma a junansu sun yi wa juna nasiha, kuma sannan kowanne farin ciki yake in yi wani abu ba na daidai ba, ko hada yi wani nuna masa. Sina Umar radiyallahu anhu min sharihim Allahu mura'an ahada ilayya uyubi, Allah ya ji kan mutumin da ya bani kyauta ta nuna min laifina. So dan aka nuna maka guri kaza ba daidai kake ba, to an fate make ka an ka yara, to mu zaka ji gaban Allah da wannan lahanin ba? Amma duk wanda ya ji gaban Allah da wannan, to zai ga mafi da matsala, domin duk hanzari ya yanke masa. Shi yasa suke munna da mutun ya fuskure wani zai nuna masa, bashi da masoyi irin sa. To daga al'umma, in tana da hankali, tana da imani da tunanin lahira, to za ta so a dinga mata wannan. Wata ba ta da irin wannan, ita ce za ta dinga jin haushin wanda ya kwabe ta, in wannan da so ya dora ta akan abin da yake na alheri. To bayan Annabi alayhi salatu wassalamu ya yi wa mutanen Madina ko da masu hijira wannan, ya hada yan wantaka, sun hadu sosai akan taimakon juna, akan kaunar juna, ta kan girmama juna. To sai kuma yazo ya rubuta wasiƙa, ana kiranta as-sahifa, malamai suka ce a yanzu ana kiranta dastur, wato constitution, tsarin mulki. An ce wanda Annabi alayhi salatu shine constitution na duniya na farko da aka taba yi, wanda yake nuna ta'addudiyya. Ma'ana ta'addudiyya shine wato al'umma ta hadu a guri daya, masu mabambantan aqidu, masu mabambantan harasa, shine multi religious multilingual. To a Madina haka take, akwai musulmi su kuma iri biyu, akwai muhajiruna, akwai ansaru. To Annabi sa cikin wasiƙar sai yace ummatun wahida, ita ce al'umma ce. To sai kuma yace akwai kuma yahudu, akwai banu nadir, akwai banu kainuka, banu quraiza, sai yace kuma ummatun wahida, akwai kuma shirkun, sune kabilan garin na asali, su ma sai yace ummatun wahida. Aka hada su, sai yace lil muslimina dinuhum wa lil yahudi dinuhum, musulmi suna kan addinin su, yahuda suna kan nasu. To anan ne Annabi alayhi nuna wa duniya yanda ake zama da al'umma mabambanta. Farko meye al'umma, shi constitution din sai da ya bayanin ta define din mecece al'umma, wanda da aka sani kabilu daga sha'abu ne kawai na farko, shine wanda kabilu suke fitowa daga shi. Sannan sai kabila, akwai irin su badano, su fakizu, su imara, sannan irin su fasila, su ashira. To wayannan su aka sani, amma aka samu masu addinai daban-daban, masu aqidu daban-daban, suka hadu karkashin tuta daya, to sun zama umma. Saboda haka da mutanen Makka da mutanen Madina suna da bambancin al'adu, suna da bambancin gurin zama, sai suka hadu guri daya, to sun zama umma. Su ma Yahudawa suna da bambance-bambance na kabilu da gidaje, su ma sai sun zama al'umma daya. Sannan Yahudawa wannan su mushrikai, su ma sun zama al'umma daya. To shine akai wannan constitution na farko wanda ya tabbatar da menene al'umma. To bayan ya tabbatar da wannan, kuma sai kuma ya fitar da ma'alimul madinati, wato Madina ya mata iyaka, yace haramtul madinata baina labataiha, na haramta Madina tsakanin laba guda biyu. To shine aka sa sabai suka je suka fitar da iyaka ta Madina, cewa wannan da Yahudu da musulmi, muhajiruna da ansaru da mushrikai, wannan gurin nasu ne, haƙƙin kowanne ne ya ba gurin kariya, kada wata banna ta zo ta samu gurin, kada asara ta samu gurin. Kuma haƙƙin kowanne ne ya tabbatar da aminci a wannan gurin, kuma haƙƙin kowanne ne ya tabbatar da ci gaba da bunƙasar arziki a wannan gurin. To aka shata ta, ta zama ita ce harami a wannan lokacin ƙarƙashin wannan constitution din. Sannan sai ba da dama ta yin addini, cewa ba za a hana Yahudi addinin su ba, ma shirke ba a hana su ba, amma kira kowanne zai yana da dama ya kira su, annabi ya dinga kira, sahabbai suna kira, Yahuda suna kan nasu, wa'annan suna kan nasu. Wannan aka koya musulmi yin hakurin zama da mutane masu aqidu daban-daban, amma kuma duk da haka a wannan lokacin musulmin a fadake suke cewa ana zaune ne a guri daya da mutane tare wanda larura ta hada, za a tafi da su daidai wadaida mutukar suna kan ga'ida, amma idan suka zo da wata almandahana wanda za su rusa wannan, to za a yi daukan mataki a kansu. To da ka Yahuda da suka fara wannan suka dinga kafi tuntunu a gace annaba sai sai koro waɗansu sai su fitar ga gari, ana haka ana haka nan ma aka saki koro waɗansu, daga haka har sai da ya fita ya kore su ya raba su da Madina alaihi salatu wassalam. To da inda musulmi suke za su zauna, amma a fadake sun san musuli, sun san miki, sun san wanda yake kan condition din zaman lafiya, da kuma wanda in ya rusa condition din zaman lafiya, to dole ne a samu takin da za a dauka. Sannan bayan wannan annabi alaihi salatu wassalam sai kuma ya nuna cewa marji'iya ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallama, da abin da ya taso inda za a maida shi gurin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama, ko ce irin matsala ce ta taso, ko ce irin hatsaniya ce ta taso, to ba wanda zai gaban kansa, sai dai a zo gurin annabi alaihi salatu wassalam ya yanke abin da za a yi domin zaman lafiya ya zama na ya tabbata. To sannan an samu gurin zama, an samu mikewa, an yi komai, sai zama na ayoyin Qur'ani da suke sauka da sai suka dinga sauyawa daga yanda ayoyin Makka suke. Shi yasa zaka ta jin ayoyin Makka Madina, zaka ta jin yas'alunaka lokacin a sun tsaya sun miƙe gafa, kuma tambaya suke za su aiwatar da ali da dan aboye yake, amma yanzu abin ya fito fili, yas'alunaka ma za uhilla lahum, suna tambaye kamar aka halitta musu kullu uhilla lakum dayyibatu kuma allamtu min aljawarihi mukallibina, an halitta muku tsarkaka da kuma dabbobin da kuka ya farauta kamar damusa, kamar kare, kamar shaho, kamar mikiya, in ko koya musu farauta kuka fita da su, to allimuna hunna mimma allamakum Allah, ku sanar da su abinda Allah ya sanar da ku, fakulu mimma amsakana alaikum, in suka kamo muku kuma za ku iya ci, suka ne yas'alunaka ma za yunfiquna, suna tambaye ka me za su ci, haka tambayoyi 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 yas'alunaka anil mahid qul huwa azan, to bambanci suke so da an samu sakewa an zauna, kuma tambayoyi akan addini ake so za a dinga yi. To sannan wato kalanda ta musulunci an dora ta ne akan wannan hijira, sabon annabi alayhi salamu da suka zo suna fita suna so a fitarwa da musulunci kalanda, sun yi sabani waɗansu suka ce a dora kalanda akan haihuwa annabi alaihi salam, saboda babban abu ne ga galimi ne ya faru a duniya, sai suka duba suka ce a'a ba a dora a wannan ba. To sai suka ci wani suka ce a dora akan farkon wahayi, domin babban abu ne wahayi ya sauka iqra bismi rabbika allazi khalaq, wanda duniya za a canja ta kenan, suka ce shi ma ba a yi a wannan ba, sai to a dora akan isra'i da mi'raji, shi ma suka ce ba za a yi a wannan ba, sai wani suka ce to shi suna Umar shine khalifa lokacin, sai da wani suka ce to a dora akan hijira, domin ita ce ta canje rayuwar annabi alaihi salamu shafi biyu, shafin rayuwarsa ta Makka ta kare ne a zuwan sa Madina, musulunci ya fita daga cikin goya zama fili, ya fita daga rauni ya zama karfi, ya fita daga da'awa ya zama mulki, saboda haka akwai tarihi a cikin canje duniya da akalarta. To wannan abin hadisa da ta faru ita ya kamata a dora ta zama ita ce hijira, to ita ce aka dora hijira, aka fara ta daga al-Muharram. To sai a dunkule abubuwan da za a lura da shi, tunda mun ga annabi sun hijira daga Makka zuwa Madina saboda Allah, mun ga sahabbai sun yi maqdirar ruwan lalalin daga Makka zuwa Madina, to abin la'akari da mu nan na farko shine mu ma ku hijira akan, amma ba wai daga Makka zuwa Madina ba, shine mu kaurace wa duk abin da Allah ya haramta, burin kuma abin da yace mu yi, sannan mu kaurace wa rayuwar rashin kan gado, ku koma rayuwa bisa tsari, sannan mu kaurace wa miyagun dabi'u da miyagun halaye, mu koma mu hijira zuwa kyawawan dabi'u, sannan mu kaurace wa hasada da kin juna da zaman kashe wando, zuwa wato dangantaka da kuma aiki da kuma san juna, sannan mu kaurecewa algus a sana'o'i da kasuwanci, ku kaurecewa ihtikaranci shine hodin koyi abinda dan annan ke da bukata, a hada mai kyau da mara kyau mu kaurece musu zuwa amana, sannan ku kaurecewa taurin bashi, a dauki bashi mutum ya biya, mu zama masu biyan bashi, sannan mu kaurecewa hadama da zali zuwa kana'a wato wadatar zuci, domin fiye yanzu ba talauci ne ke damun mutane ba, duk abin da ake fadan kaza ya faru a ce talauci ne, kuskure ne, talauci ba ya lalata al'umma, abin da yake lalata al'umma hadama. Allah ya hore mutum abu ya gabe ishe shi ba sai ya kara, to wannan shi yake lalata al'umma, wanda annabi alaihi salatu yake sai da mu itaku duniya wa taqushuha, ku kiyaye duniya ku kiyaye hadama, domin ita hadama ita ce ta halaka da al'umma da ta gabace ku, ita ce ta sa suke zub da jini, ita sa suke halatta abin da Allah ya haramta musu, don nan kasar tamu an yi talauci ba na wasa ba, amma a gyara suke, amma yanzu da aka koma hadama to shine wa suke lalacewa, saboda haka mu kaurecewa hadama zuwa kana'a, sannan mu kaurecewa rayuwa bisa jahilci, kuma yadda jahilci hujja ce, mu kaurecewa nan mu koya koma rayuwar ilimi da kuma da'awar zai akan ilimi za mu dora, sannan mu kaurecewa wato rayuwa ta barin abinda yake ilimin wajibi na kifaya, wanda za a ce rago daya isa garki, ilimin sana'o'i wanda rayuwa ba za ta ba sai da shi, lalle ne mu rabu da barin wayannan abubuwan mu komo duk abinda rayuwa ta damfara da shi, to mu je mu kokari mu koya domin mu share wa al'umma mu takeici, kowane irin ilimi ne wanda rayuwa za ta dogara da shi, to dole ne ayyan musulmi su tsaya tsayin da ka su je su yi shi, amma in sun yi shi za su yi shi ne saboda Allah, za su yi shi ne da ikhlasi, za su yi shi ne dan ci gaban al'umma, wa dan ci gaban kansa, domin an za a yi karatu bismi rabbikal ladzi khalaq ake yin sa, sannan sai mu kuma kokari tabarbarewar rayuwa ta iyali wanda muka bari ta fare yanzu da lalacewar tarbiyar yaya, yi kokari mu koma mu inganta gidajen aure, ku kuma san darajar auren, ku kuma san muhimmancin sa, ku kuma san irin nauyin da Allah ya dora wa mazaje a gidajen su da zasu dauka, da kuma irin nauyin da Allah ya dora wa mata a gidajen su zasu dauka saboda mazajin su, da kuma irin abin da Allah ya dora wa uwa da uba ne wa ya hada gwiwa da kuma hada hannu guri daya da wa ya'yan musulmi tarbiya, ko mai zai zame mana dede, to wannan ita ce mu ta mi hijira a yanzu, ku kaurace wa wayancan miya gumu koma kan kyawawa, sannan mu yi harshen mu, sannan mu zama basu basira, kar mu zama masu taimaka wajen yada jita-jita wanda za ta taso a yi wanda za ta ja al'umma ta har gize ta rikice, to wajibi ne mu zama mun kula da wayannan abubuwan, ko da ba mai hijira irin waccan ba to sai mai kokari mai wannan, sannan ina jan hankalin mu dai akan yayaye na musulmi da iyaye suke barin su suna fita kasashe na kasashen Turai da sauran kasashe makotan mu zuwa neman aiki da kuma sakabu da kuma yawon sagadare da yawon gantali, to duk ya kamata su dora su akan cewa bai kamata matashi ya rabu ya bar iyayensa da ƴan uwansa da ƙasarsa da aka haife shi a ciki, aka yanke masa cibiya a ciki, aka yi masa wanka ran da aka haife shi, aka dinga renansa har ya zo mutum, kuma ya watsar da wannan ƙasar, ya kuma watsar da danginsa, ya watsar da komai nasa, ya tafi wani guri dan zai ci shinkafa, zai ci ruwa, zai sha ruwan sanyi, zai ci nama, wataƙila ma ba na yanka ba ne nama, to ba kamata iyayensa bar iyayensa a wannan ba, amma ita hijira wadda aka yi ta zamanin annabi alaihi salamu, duk wanda zai ta ci ake hajara, ba hajara ba, amma duk wanda zai ba irin wannan sunan ta hajara harafi uku ne, wato shi ya sa kansa ita fi kan wanda yara suke a yanzu da maza da mata zai su yi sagadare, amma waccan hajara ce, dangin ne suka kishi suka ja shi ma ija, so da ka hijira ta fuska bi ne, su sun kaurace musu shi ma kaurace musu, amma ta yanzu ba kaurace masa ake ba, shine iga zai rabu da tasu al'umma ita ba wani guri dan biyan bukatar kansa, ya kamata mu kula da wannan mu gyara, cewa ba mai zuwa ya gyara mana kasar mu sai mu, malaika ba zai zuwe mana gyara ba, wani daga wata ƙasa ba zai zuwe mana gyara ba. Kuma matasa a lokacin da suke kan gane su, a lokacin ne za su iya bada gudunmawa na gina ƙasa da dawo da ita cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da kuma yalwace arziki. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lijami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu.